Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahi ranar Lahadi 3 ga watan Disamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar ne aka samu fashewar wasu tagwayen bab-mai a wata kasuwa mai hada-hada jama'a arewa maso gabashin Najeriya wanda ya sanadiyar rayukan mutane 13 da kuma raunata wasu sama da 50. Jami'ai a Najeriya sun ce wasu mata 'yan kunar bakin wake ne bi suka kutsa wani wajen da mutane ke hada-hadar kasuwanci dake garin Biyu. Kimanin kilomita 185 kudu da Maiduguri, wata tangar Boko Haram, ɗaya daga cikin 'yan kunar bakin waken ta tayar da bam ne cikin babbar kasuwar Biyu, yayin da tabiyin ta tayar da nata a wajen kasuwar, a cewar mai magana da yawon 'yan sandan yankin. Ya zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin harin, amma harin na kama da irin sauran har-haren da ƙungiyar Boko Haram take kaiwa. Waɗanda aka san su wajen yin amfani da mata da 'yan mata wajen kai harin ƙunar bakin wake. Garin Biyu da sauran yankunan jihar Borno sun sha fama da har-harin ƙunar bakin wake shekaru masu yawa, yayin da ƙungiyar Boko Haram ke ƙoƙarin ganin ta kafa daular musulunci a arewa maso gabashin Najeriya. Makonni biyu da suka gabata mutane 50 suka rasa rayukansu a dalilin wani harin ƙunar bakin wake da aka kai masallacin Mubi mai tazarar kilomita 170 daga gabashin Biyu. Gwamnati ta sha tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa ana dab da kawo ƙarshen Boko Haram kwatsam, kuma sai wasu haran su afku. A jiya Asabar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ayyukan da tsohon mai bayan shawara kan tsaro Michael Flynn ya yi lokacin da Trump ɗin ke shirin hawa mulki ya yi su ne bisa doka. Trump ya aika da saƙo ta kafar Twitter lokacin wani bikin tara kuɗi na jam'iyyar Republican, yana cewa dole ne na kori Flynn daga aiki saboda ya yi wa mataimakin shugaban ƙasa da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ƙarya, ya kuma amsa cewa ya yi ƙarya. Wannan abin kunya ne saboda ayyukan da yi suna kan tsarin doka, babu wani abin ɓoyewa. Ranar Juma'a ne dai Flynn ya amsa laifin yin ƙarya ga jami'an hukumar FBI, kuma ya amince bayar da haɗin kai ga masu binciken, wato masu binciken zargin katsalan dandan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 da kuma yiwuwar haɗa kai tsakanin kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yawan mutanen da suka mutu a munin harin da aka kai da motar ɗaukan kaya a Somalia cikin watan Oktoba ya ƙari ya kai 512, a cewar kwamitin da ke binciken lamarin. A baya dai an sanar da cewa mutane 358 ne suka mutu, wanda hakan ma ya zama hari mafi muni a tarihin ƙasar Somalia. Babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin harin, sai dai jami'an Somalia sun zargi ƙungiyar Al-Qa'ida mai alaƙa da ƙungiyar Al-Shabab da kai harin, wadda ta sha kai manyan harahar a babban birnin Mogadishu. Shi dai wannan kwamiti an kafa shi ne domin bincikar harin na ranar 14 ga watan Oktoba a Mogadishu. Gwamnatin ƙasar ta karɓi rahoton binciken a wannan makon, amma har ya zuwa yanzu babu wata magana daga gwamnatin. Ƙungiyar Al-Shabab ta daɗe tana ƙoƙarin ganin ta hamɓarar da gwamnati, inda ta yi ta auna jami'an gwamnati da sojoji da fararen hula da harin bom. A jiya Asabar ne wani babban jami'in sojan Amurka da ke Afghanistan ya ce wani harin haɗin gwiwa na kwanan nan da aka kai kan wuraren da ƙungiyar Taliban ta fi samun kuɗin shiga ya yi sanadiyar lalata ganyen opium mai samaye da kuɗinsa ya kai sama da dala miliyan 50 a kudancin yankin Helmand. Afghanistan na noma kusan kashi 85 na ganyen opium da ake samu a duniya. Kuɗaɗen da ake samu daga ganyen maye shi ne kashi 60 na kuɗaɗen shiga da Taliban ke samu, bisa ga wani ƙiyasi da sojojin Amurka suka yi. Tun ranar 19 ga watan Nuwamba ne aka fara kai hare-hare ta sama da ƙasa, inda aka lalata wasu kamfanoni da kuma wasu wuraren da ake sarrafa hoda Iblis ta heroin. Nicholson ya ce shugaban ƙasa Trump ne ya ba da izinin daƙile 'yan ta'adda da hanyoyin da suke samun kuɗaɗensu. Helmand, wani babban yanki ne na Afghanistan kuma yanki ne da ya fifice wajen noman ganyen opium da ke bakin iyaka da wato Pakistan. Daga ƙarshe, tsohon shugaban ƙasar Yamal Ali Abdullahi Sali ya ce a shirye yake tattauna da rundunar gamayya da Saudi ke jagoranta wadda ke marawa gwamnati baya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saurara da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaben kananan hukumomin jihar Kwara ne da aka yi kwanan baya. An yi zabe an kammala kuma ta 'yan adawa sun amince cewa zabe kan an yi cikin kwanciyar hankali da lumana, sai dai kamar kullum sun ce ba abinda jama'a ne suka zaba aka basu ba, kamar yadda Professor Shaibu Oba Abdulrahman yake cewa
a ra'ayin mutane ya ci mutane sun gane cewa jam'iyyar PDP da yasu suka ci wannan zaben.
Jam'iyyar PDP?
Insha Allah.
Me yasa ka ce haka? Amma kuma ƙananan hukumomi kusan 16 duk jam'iyyar APC ce ta ci.
Na to wanda aka gaya wa mutane kenan, amma gaskiya da ba abu da aka faɗa wa mutane ba.
Ina kake ganin an samu matsala?
Matsala mutane ne kansu ya waye kuma suna neman fita daga cikin auren dole da aka daure rasu. Da APC, shugabannin APC a ce da, amma ya ci mutane sun fi so su bi jama'a PDP, abinda kuma suka nuna wajen jefa ƙuri'a kenan. Amma so tun da su masu gwamnati da wanda yake bayan su su ne masu controlling electoral body, QUESEC, abinda suka da su suka annance wa mutane. Amma dai mun tun dai jama'a sun san wanda ya ci zaɓe, kuma gaskiya ba za a yi aboya ba.
Amma prof mutane sun ji ka za su ce don kai kila don jam'iyyar PDP ne yasa kake faɗin haka na?
A to ne dai ba wanda haka ba ne. Ai, ya amma ba laifin na faɗa haka, amma gaskiya yake koyaushe. Wani ba zan domin na siyasa je yi wa mutane kariya ba. Inda wuraren da aka jefa kudin na je, na ga mutane matasa da yawa wanda su ba su so wannan abubuwan da yake faruwa a state dinmu. Kuma sun nuna rashin so nasu a wajen kudin da suka jefa. Da na gan dai sun jefa kuri'a sun sa an kirga a ganinsu, kuma an biyo akwatunan kuri'a dai an biyo su wajen collation, kuma wajen kansiyan suna nan. Suna nan sun ai an kansiya suna nan suna taya. Babu wanda ya ce ba haka ba ne, amma dai aka zo aka kawo wannan shugabannin jagoran na Korea QUESEC su ne suka annance result ɗin, abinda suka ba mutane shi ne wani su APC suka ce. To, inda haka ne ba Allah yana gane ba.
To, amma prof, da farko da muka fara wannan magana ka ce an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, ba rigima ba komi. Kana jin cewa yadda matasan nan suka je suka ga cewa su suka yi nasara sannan su kyalla wannan abin a yata ya kana, kana jin mutane suka ji kana faɗin wannan magana za su yadda da kai?
A to, ba dole ne su yadda da ba inda ba wanda suka yi ta suka gani yadda aka je ma Korea ne, ba dole ne su yadda da amma gaskiya ne yadda na ganin shi haka na faɗa maka.
to in haka ne to jami'an tsaro basu taka rawansu ba kenan sun kyale hukumar zabe kamar yadda kace sun yi abin da suka so
wannan labarin wannan zai ai sai Allah yake kan kowa jami'an tsaro da suka zo ai dawa kamar ai ko su zai wani aiki su kore yaran wanda za su yi wani cin inda aka yi kirga zabe ana biyu su ana gudu ana arati ana kakkama su ana jana kole ana rufe su ana kulle su ba tare da ai wani zafi ba zan ba dai kowa da kowa sun fito da yawa kuma murna cewa sun ji zabe ba gari ba da sai wannan suka zo aka fara kama mutane
to prof akwai abin da za ku yi idan an zo zabe na jiha domin ku ga cewa wannan bai sake faruwa ba a matsayin ku na jami'ar PDP
abu ya riga ya kansa ai kowa sun san sakamako na gaba ya labarai da rai da lafiya an san sakamako ai kafin wannan lokaci an san wani jami'a ake so wanda kuma ba a so
amma yawancin lokaci prof ba a kan so jami'a ne ko kuma wanda ke mulki idan bai yi ayyuka ba na ji ana yaba gwamnan jihar Kwara a kan ayyukan da ya yi ba ka ji abin da ya sa kenan kila ya samu nasara
a to ina abu da suka gane jira to shi kenan ba su da rayuwarsu ba zo ai da rayu za ci to shi kenan ba mu da abu da suka gane kenan amma naka zo za a yi ce ko za a jefa Korea mai zuwa kowa zai san gaskiya magana ko ba haka ba
to wani kira za ka yi ga yan jami'anku da ma yan Kwara gaba daya a zabe na gaba
alhamdulillah din da aka yi wannan da ya wuce lafiya ba tare da ana fada ana rijuwa ba kowai fito da yaya da mata da iyaye zai su zai fakuri yadda suke so ba dole ne su biyo da gwamnan da yake kare mulki ba inda su san a rayuwarsu sun fi wanda ba kare mulki yake ba to shi ke na kowa ya yi goda amma kada je an fara tashi hankali kuma an fara amfani da jama'in tsaro suna abin nan suna kokkore mutanen da ya kamata su
to da za a ce ma prof me ya kamata a gyara idan an zo zabe na gaba wasu shawarwari za ka bayar
wannan da aka yi dai na san dai ba zai zama irin wannan wanda ya ce ba don na san wannan dai National Electoral Commission za su wannan ne ba na state ba to duk wannan sun fi zo adalci kuma mun zo confidence a kan wannan din ba don state din ba
to yanzu jami'a PDP za ta ɗauki wani mataki ne ko ko shi kenan sun bari a haka a je a haka na sun hankura
ai da ba ku dokar cajin wanda bai yarda da abin da aka yi ba je kotu kuma na san da mutanen PDP zai riga za su je kotu za su ka je suka samu sa'a su ji kenan kuma ba su yi ba sai wani lokaci kenan ko sa'anin siyasa kenan yau ka samu gobe ka rasa.
Sai dai mai taimakawa gwamna na jihar Kwara Yusuf Albashir a tattaunawar da muka da shi ya ce zaɓe kan abin da mutane ne suka zaɓa shi ne fito a matsayin sakamako shi ma ga abin da ya shaida mani a tattaunawar mu.
Zaben kananan hukumomi na Kwara muna da kananan hukumomi muna da 16 to lallai zaben har take yanda muke bukata kuma an samu nasara kungiya party APC ta samu nasara ta lashi zaben kananan hukumomi 16 ko ba samu matsala ba gaskiya.
Jami'ar adawa ta ce kun yi amfani da jami'an tsaro ku kore masu jihar Kura a wasu wurare abin da yasa kuka yi nasara kenan.
Idan irin haka ta faru an ce ko ya mutum ya fika dole ya nuna mafi ko ba gaskiya ba ta kuma APC da ma yadda su take da mulkin jihar Kwara wanda yake ta ce a kan mulkin gwamnati shi ne sannan duk kananan hukumomi duk su ne da matan kafin a yi wannan ƙura'a kuma da aka yi wannan ƙura'a dole ka inda yake ta ce take da ƙarfi muna da damar mu yi wannan election ba tare da wani abin nan ba amma da yake kasan sai gunguma na mutane da kuma fati dole tun da yake tana da abokiyar hamayya dole irin haka wayannan tsegume-tseguman su ta faruwa.
Na ce kenan ba ku yi amfani da jami'an tsaro ba kamar yadda suka yi korafi sun ce.
Jami'an tsaro sun fi yi aikinsu yadda ya kamata ko ba gaskiya ba tun da yake su ne suke tsaye domin su ga tabbatar komai ta cikin lami lafiya ko ba gaskiya ba.
So kana jin in za a sake yin zaɓe jami'ar APC za ta yi tasiri ganin cewa jami'ar PDP yanzu ta ce kun yi amfani da ƙarfin mulki ne kuka yi nasara.
Cewa wannan ba gaskiya ba ne.
Kana jin a zaben gama gari wanda yake hukumar zaɓe ba ƙarƙashin jihar Kwara take ba jami'ar APC za ta yi tasiri.
Eto ka san da yake a bisa doka ta mu ta Kwara da yake wannan zaɓe da aka yi na local government na ƙaramin hukumomi dama jaha ce za ta dauki nauyinta. To kaga kuma ko ina aka yi wannan dole a samu irin wayannan korafi akan cewa ko an yi zalunci ko wani abu.
Ka gamsu da yadda mutane suka fito zaben?
To an da yin samu matsala wurin fitowar jama'a ko ba gaskiya ba. An samu matsala wayansu korafin su na yanzu wayansu kasan da yake gwamnatin ana zangomar gwamnatin da wayansu al'amura da yake wurin tsafa ba alkawarin ma'aikata da sauransu wayansu ba su fito ba ni zabe ko cikin ma yan jam'iyyar APC din wayansu ba su fito ba wannan shine yasa wayansu wurare PDP din ta samu nasara wani ku wuraren kansaloli sabili da rashin kyautatawa na gwamnati a lokacin da sauran mutane da yake suna da korafi akan haraji wanda gwamnatin fara ta dora ba ma makana makarantu da kuma yan kasuwa dan kayan a election kamin ayi kura'a sun zo yan sarban kuda haraji sun zo suna kulle mu ne shago da sauransu to sai ya bari jama'a suna duban sun yanke da kura'a ta fuzo za a kada musu to kuma bari su nuna musu dede abubuwan da su ma suke ganin da su rama a jihar Kwara. Gaskiya APC tana nan darandan da karfinta kuma duk mai wanda yake bukatar ya goya mata baya to muna nan tare da su kuma muna nan ba tare da fargaba ba akan abin da ya faru kuma insha Allah muna duba wannan shugaba namu wadanni da idan ya dawo musamman da aka samu kuskure akwai damar gyara su saboda shi muna gaya ma yan fatin mu na APC cewa ko menene suke korafi na bangaren gwamnati gwamnati na nan tana yi sun ta yi gyara a kai kuma Allah ya ba mu nasara.
To da yake ɗaya daga cikin korafin da yan jam'iyyar adawa suka yi shine cewa wai an yi amfani da jami'an tsaro musamman yan sanda. Suka ce an yi amfani da 'yan sandan ne wurin koran masu jefa kura'a domin jam'iyyar mai mulki ta yi abin da take so. To wannan ya sa na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Alhaji Lawan Ado wanda ya ce wannan ba gaskiya ba ne ga abin da ya ce min lokacin da muka tattauna da shi ta wayar tarho.
A gaskiya wannan korafi na su ba daidai ba ne ba kuma gaskiya ba ne domin mu a matsayinmu na 'yan sanda ba mu da hurumin mu ko kowa da gurin zabe aikin da aka sa mu shine mu je gurin mu tabbatar da security na free kuma a kowace mazafar zabe polling booth akwai wanda ake kira presiding officers a kowace runduna sannan a wajen matattarar zabe kirga zabe kuma akwai returning officer saboda haka wa'annan su ne jami'an kwasek ma'aikatar zabe na jihar Kwara su ne suke da hakkin kulawa da gurare mu dai muna ba da cover ne mu ba su security kuma hatta ma in mutum ya yi mistake a wajen ko ya yi wani laifi na zabe da sauran su ne za su faɗakar da ɗan sanda ko jami'in tsaro cewa wani ya yi laifi a gurin to amma wasu mutane su ce wai mu ne muka yi kori mutane ina ganin wannan ba ba gaskiya ba ne ko kaɗan.
To daga lokacin da aka zabe har aka kammala ka samu wani rahoto ko wani ya yi maka korafi akan cewa 'yan sanda sun yi mushi ba daidai ba?
Gaskiya ni ba wani wanda ya rubuto mai wanda zai ce an kore shi kuma ya zauna a bandi ne ba sai dai da lokacin da aka yi zaɓe bayan ran da aka yi zaɓen a koyon da aka ɗan kama kaɗan mu wa'inda aka same su da laifuffuka a mazaɓin a wuraren zaɓe ɗin washe gari ma kuma a wajen kwasa wajen yadda ake coalition da irgar ƙuri'u an samu wasu sun tada hankali a gurin 'yan sanda sun kama wasu daga cikinsu wanda daga bisani muka kai su muka gurfanar da su a gaban kotu shine abin da na sani dan dole an yi zabi akan samu 'yan wasu laifuffuka haka guri-guri to wannan kuma hakkin mu ne mu jami'an tsaro mu kama saboda haka shine abin da na sani amma bayan wani wanda ya rubuta wani petition ko wata takarda musamman wacce yake gashi mun yi wani laifi takamaimai da aka gaya mu.
To jama'a yau nan ma shirin zai ɗiga aya sai wani satin a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashin Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A yanzu dai za a iya cewa an so mu samu zaman lafiya a garuruwan dake shiyar arewa maso gabacin Najeriya, musamman ma arewacin Borno da suka fi fama da matsalan hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba dabban mutane da muhallan su. Wannan matsala dai za a iya cewa ita ce babban matsala da Najeriya ta yi fama da shi a ƴan shekarun bayan nan, gadin cewa ba na asarar rayuka kaɗai ba, har ma da asarar dukiya da ya taimaka wajen gurgurta tattalin arzikin ƙasar nan. Arewacin Borno dai yana ɗaya daga cikin yankin da ke tallafawa tattalin arzikin ƙasar nan, musamman ma garin Baga da ke karamar hukumar Kukawa, sakamakon hada-haren kifi da aka yi daga wannan yanki zuwa kudancin Najeriya har ma zuwa wasu ƙasashen ƙetare. Amma sakamakon irin wannan matsala na ta'addanci ya jefa al'umman yankin cikin halin kakanikaye, da ƙasarin su suka rasa madafa. Sai dai yanzu sannu a hankali a iya cewa an so mu samu zaman lafiya a wannan yanki da ke kan yankin tafkin Chadi. Mun dai so mu ziyartar wasu garuruwa ne a wannan yankin, nan so mu zanta da wata da take fama da matsalar rashin gani.
Me sunan garin naku da muke yanzu?
Gajiran.
Ya kuke zama a cikin Gajiran?
Dan yunwa muke fama, mijin mu ya tafi bara, muna dai fama dai muna jin yunwa mu.
Eh, da ga kina da rike da sanda ko?
Eh.
Kina da matsala ne a ido?
Eh.
To me gidan ki fa?
Me gidana ya tafi bara.
Shi ma yana da matsala ne a ido?
Ah, yana da matsala a ido, kwata-kwata ma baya gani.
Allah ya ba ku lafiya.
Amin.
Mun kuma sake gusawa wani kauye da ake kira Merari, inda tattar da wasu mata da dama da goyo suna bayyana irin matsalolin da suke fuskanta da ma abin da ya sa su fitowa na neman bidan abin da za su sa a baka. Ga ma irin yadda hirinmu ta kasance.
Ke daga na kika zo ke?
Daga Mamoran na zo roron wake.
Da roron wake? O kin zo noma ne anan?
Su nema na zo da ba noma ne.
O kin zo neman roron wake?
Eh.
Mangudan ba wa aiki ne kuka zo nan?
Babu.
Ba aikin noma? O ke bai suna wannan kauye da muke ciki?
Merari.
To kamar kin samu roron waken kamar nawa ake biyan kwarana?
500 buhu kwana 3 a bamu waken miya.
Waken miya kamar kwano nawa?
Kamar rabin kwano.
Kamar ya rayuwa take ne a gare ku a Mangunu har zuwa nan din?
A Mangunu har zuwa nan din kaga yaran mu suna cikin matsala. Ba mu da ruwa, ba mu da abinci, ka san. Kuma a gida muke mazan mu in sun je su nema itace, su dawo su sayar tukunna, su saya abinci, su zo su auna a cikin gari kuma su je su ci. In ran da ya dawo, dare ya yi mishi, sai a hana mishi hanya ya je mu kwana haka.
Wani lokaci ma ba mazan naku ba su
samu. Kuma wani lokaci in sun fita ma itacen ma za su ce Boko Haram sun kore su, kuma su zo mu kwana haka mu wuni haka da yaran.
Ba abinci.
Ba abinci.
Kina da yaya?
Muna da yaya.
Yayan ki nawa ke?
Yaya na 4 da ni da mai gidana.
To Allah ya raya mana.
Amin.
Irin wannan halin tosayi da jimami ne dai za ka ga jama'a da dama a ciki, musamman ma mata da kananan yara. Yayin da a bangare guda wasu mazan ke faman neman zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda take a baya.
Ba abin da ya fi zaman lafiya, don haka yawancin mu a nan ƴan hijira ne. Mun fi so ko yanzu a mayar da mu gida.
Daga ina ka zo kai?
Daga Guzamala. Yanzu lokal gwamnati namu headquarters mun ba sojoji ba ba kowa. Amma da damuwar mutanen yawanci da sun fi so su koma garin su.
Mun kuma sake nosawa zuwa wani kauye da ake kira Bonari, inda na ga wani sarrayi na sana'ar sai daga shashiyar nama, wanda kuma na tsumara tambayarsa game da bukatunsu. Ga ma abin da ke cewa.
To gaskiya abubuwan da muke bukata kam akwai hanya, na biyu kuma akwai kasuwanni, wannan an rarrafe mana kuma sakamakon zaman lafiya da aka samu ba abin da yake faruwa. Mutane suna korafi akan wannan din ne dalilin da ya sa aka rufe kasuwa. Akwai wannan kasuwan da tana ci cross kuka an rufe, Manguna kwada ma ya fi shekara da rufiya. To mutane sun rasa wannan dalilin, suna ganin zuwan gwamna wannan zai zama silan bude musu wannan kasuwanni.
Tun da an samu zaman lafiya kuna sa
abu? Eh, zaman lafiya kam an samu, duk dai ga mai hankali sai dai ya ce alhamdulillah.
Mun kuma karasa zuwa cikin garin Mangunan, inda na ga dubban mutane ƴan gudun hijira na tsugunne a wasu sansanoni da aka samu musu. Mafi yawa sun fito ne daga karamar hukumar Marti. Kama dai yadda na so maganewa idanuna.
Yanzu haka ina ɗaya tsaye a cikin garin Manguno, inda kuma ake tattare da ƴan gudun hijira na garin Marte kenan, inda kusan ɗaruruwan su suna da wannan gida da ake ji ma mutanen garin Marte ne, wanda suke nuna kuma farin ciki su game da wannan samun zaman lafiya da aka so mu samu a jihar Borno. Sannun ku dai? Sunanki?
Maryam Musa.
Ya kuke zama a garin nan yanzu?
Lafiya kalau.
Kamar menene bukatun ku ne, wanda kuke so gwamnati ta muku?
Gashi sanyi ya zo, bamu da barko, bamu da tabrumai. Kuma gaskiya abinci sai wata muna son ƙari har yanzu akai. Inda akwai taimako muna son taimako.
Kamar daga wani gari ku zo nan Mangoro?
Mu Marte.
Zan ku yan gudun hijira Marte?
Duk yan gudun hijira ne.
Za ku ku nawa?
Ah, gaskiya ba za mu yi irgu ba. Mu da yawa ne.
Za
mu gyara mu koma.
Eh.
Muna son mu koma.
Kawai.
mun kuma sake nosawa zuwa herkwatan karamar hukumar Kukawa, inda muka hawo wata babbar titi wadda ba ta da dadin tafiya. Gabar da yamma, kudu da arewa, babu abin da zaka gani illa filin Allah Ta'ala. Mun kuma isa wannan gari cikin dare. Gari ya waye mana dai a cikin garin na Kukawa, inda ni da wasu abokan aiki na muka zarci karamar kasuwar da ke garin na Kukawa, kamar dai abinda muka gani wa idanunmu.
Yanzu nan ina tsakiyar cikin garin Kukawa ne, kuma ina cikin tsakiyar kasuwa inda mutane ke ta hada-hada. Hakan nan za ga mutane na ta gudanar da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullun a cikin wannan gari na Kukawa, bayan samun zaman lafiya da aka yi. Yanzu a ran ina cikin kasuwar Kukawa ko? Ba mana me kike yi?
Ko sai da fanke.
Ko sai da fanke ko?
Da wainan shinkafa.
To da wainan shinkafa?
Eh.
To yanzu kamar ya kasuwa take?
Alhamdulillah.
To tun yaushe kika fara wannan sana'a nan?
A nan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama a nan sana.
To ya zaman lafiya yake yanzu?
Lafiya kalau.
An samu zaman lafiya ko?
Lafiya kalau.
Ana samun kasuwa?
Alhamdulillah.
To Allah ya taimaka.
Garin Bagade ita ce babban gari da ta yi karin suna wajen hada-hadan harkokin kasuwanci da kuma ke makwabta da kasar Chadi, inda ake gudanar da hada-hadan gaske akan tafkin Chadi da ya kaurin suna wajen sana'ar kifi, kama daga danyen kifi har zuwa kifi banda. Duk da cewa an doki tsawon lokaci ba a wannan hada-hada, saboda ana zargin cewa ayan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen samun kudaden shiga, wanda hakan ne ma ya sa rundunar sojan Najeriya hananta sana'ar kifin a baya. Amma yanzu hakan an sake baiwa al'umman wannan yanki dama na ci gaba da gudanar da sana'ar nasu a wannan yanki. Kusan duk inda ka shiga wannan gari dai ba abin da zaka gani illa kayan sana'ar kamun kifi, kama daga kwale-kwale da kananan jiragen ruwa da ma irin yadda akan baza irin waɗannan kifi a unguwanni da ma kasuwanni. Hakan ya sa na tambaye wani saurayi mai suna Awal Adamu koya suke zama a wannan gari na Baga.
Allah normal muke zama yanzu, ba wani problem insha Allah.
Lokacin da kuka zo garin Baga da kuka dawo, ya kuka tada garin Baga?
Eh, to lokacin da muka tada garin dai babu dadi, mun tada garin mu duk a kone, wajaje ba kyau, babu wani abubuwa dai na rayuwa dai, mun sha wahala gaskiya.
Eh, amma yanzu abubuwa sun,
amma yanzu kuma dai to da sauki gaskiya, dan mun samu sauki abubuwa da dama.
Wannan matsala dai ba dai arancin Borno kadai ya tsaya ba, har ma da kudancin jihar Borno, musamman ma garuruwan Goza da Chibok da kuma Dambuwa, wanda hakan yasa ƴar majalisa mai wakiltar wannan yanki Dr. Asabe Bilita Bashir taimaka wa mutanen da suka shiga wannan akuba.
Kamar yadda ka sani, mutane mazabana duka gaba daya kayan su an riga an kona, ba su da gidaje, ba su da motoci, wanda da sana da mota ma ba su da shi, masu gidaje duk dai kowa da ya tashi ba da komai. So duk wani guduma wannan mutu zai ba ma dan constituency na zai taimaka mishi. Shi yasa ni kuma nace to yanzu da yake mutane suna koma gida, ya kamata in taimaka da transportation da motocin da na bayar. Kwanakin baya ba ma iya zuwa constituency namu ko kadan, ko Dambuwa ne ko Chibok ne ko Goza, ba a iya shiga. Vigilanti namu da matasan mu yan boyes aka hada karfi da karfi, an haka gwiwa da sojoji, yanzu an shiga ana mun samu zaman lafiya.
Honorable Kashim Shatima dai shine gwamnatin jihar Borno, kuma abin da ke cewa dalilan su na wannan ziyara kamar haka.
Eh, a takeice zuwan mu nan arewacin Borno mu ziyarci mutanen mu, mu ga yanayin da suke ciki, kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tallafa mana, kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke, musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu, domin magarantu ita ce tushen arziki, ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan Boko Haram da yake da talauci. Muna da niyya mu maido da mutanen mu gida cikin watanni uku ko hudu a nan gaba. Suna nan 78,000 a Niger kadai. Kaga mutanen banki da Kala Belgia da Ngala da Goza da ke Cameroon suna da hujja, amma dai babban abun wannan masifa ce ta zo mana mu hada kai, don muna da marayun Boko Haram 52,311. In ba mu dauki matakai, mun immaltar da yaran nan ba, to wallahi za su ilmantar da mu.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da hukumar da shugaban kasa ya sa hannu na bunƙasa yankin arewa maso gabacin Najeriya za ta yi kan irin wannan al'umma da rikicin Boko Haram din ya daidaita, da ma ya haifar da waɗannan marayu masu dimbin yawan gaske, wanda kuma ake sa ran su kasance shugabannin gobe. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.